This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asubahin ranar Litini 4 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labarai.
An samu girgizan ƙasa da ya kai nauyin murabba'i maki 6.7 arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da Myanmar. Wasu 'yan ta'addan da ba san ko su wane ne ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin India da ke arewacin Afghanistan na jihar Mazar-i-Sharif jiya Lahadi. Wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar Haiti wanda aka yi a cikin watan Oktoban bara ba komai cikinsa in banda maguɗi.
To, kanun labaran kenan. Za ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai hari gidan wani limami a kasar Kamaru.
Ga 'yan uwana guda biyu sun mutu suna kwance.
A jihar Borno za ku ji an ce karfi a rinka jin tsoron Boko Haram.
Su wannan Boko Haram ba aljanu ba ne, su ma mutane ne, ba inda za mu gudu kuma babban abin shi ne mun fi su gaskiya.
Idan mun nufi jihar Adamawa kuwa, za a ji malaman firamare ne ke kuka game da rashin biyan su albashi. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirinsa na ciki da gaskiya. To, amma duk waɗannan sai an fasha labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. An samu girgizan ƙasar da ya kai nauyin maki 6.7 arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da Myanmar. Rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta, amma dai ba rahoton hasarar rai ko rauni. Mazauna birnin Guwahati a cikin ƙasar a cikin jihar Assam sun fara tsirewa ne suna barin gidajensu. Sa'in da suka ji gidajensu sun fara girgiza kan takarduna faɗowa daga kan tebur. Girgizan ƙasar dai ya yi nisan kilomita 30 daga arewa maso kudancin birnin Imphal. An ji ƙarin girgizar kuma har zuwa Kolkata da ke yammacin jihar Bengal, wadda ke kilomita 600 daga kudu maso yammacin ƙasar.
Wasu 'yan ta'adda da ba a san ko su waye ba sun yi ƙoƙarin afkawa cikin ginin ƙaramin ofishin jakadancin India da ke birnin Mazar-i-Sharif da ke arewacin ƙasar Afghanistan jiya Lahadi. Mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an ji ƙarar harbe-harbe da tashin gurneti a harabar ginin. Manir Ahmad ya ce maharan sun cilla gurnetin ne daga tsallaken ginin. Abin da ya sa kuma su jami'an tsaro suka buɗe wuta, sai dai kawo yanzu ba a tantance irin ɓarnar da aka yi ba tukunna ko kuma asarar rayuka. Shi ma dai mai magana da yawun rundunar 'yan sanda ya ce tuni aka shirya jami'an tsaro na musamman da za su fatattaki waɗannan maharan, sai dai ba wani ko wasu da suka ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikar wadda ta zo kwana guda bayan da wasu 'yan ta'adda suka kai hari a kusa da kan iyakar Pakistan, wanda ya sanadin mutuwar sojoji 7 da mahara 4, sai kuma mutane 12 da suka samu raunuka daban-daban. Wannan harin dai shi ne na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa India daga ƙasar Afghanistan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Haiti wanda aka yi a cikin watan Oktoban bara ba komai cikinsa in banda maguɗi. Kwamitin wadda ya fidda rahotonsa jiya ya jaddada kukan da shugaban jami'ar adawa Jude Celestine ya yi. Wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka maguɗin ko sun haɗa ne da soke ƙuri'an masu jefa ƙuri'a a ringizon ƙidaya, sai kuma ƙumbuya-ƙumbuya wajen tantance 'yan takara. Ire-iren waɗannan abubuwan ya haifar da 'yan ƙasar suka gudanar da zanga-zanga a cikin ƙasar, wanda hakan ya tilasta hukumar zaɓe soke zagaye na biyu a zaɓen watan da ya shige. Sai dai kawo yanzu ba a san lokacin da za a gudanar da zaɓen zagaye na biyu ba, wannan domin a bisa dokar ƙasar na Haiti ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba ne a ranar 7 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. A yanzu haka dai ɗan takarar da gwamnati ke marawa baya ne Jovenel Moise shi ne ke kan gaba, sai Celeste na biye da shi daga cikin 'yan takara 50. Ƙasar dai ta jima tana ƙoƙarin ganin ta samar da karɓaɓɓen gwamnati da duniya za ta amince da ita domin janyo masu hannun jari a cikin ƙasar.
Kashe wasu mutane da aka yi a ƙasar Saudiya cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban. Ƙasashen musulmi da dama sun gudanar da zanga-zangar la'antar gidan sarautar ƙasar Saudiya bayan kashe mutane 47 ciki ko har da sananan malamin 'yan shi'an nan. Dama ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha gargaɗin kotunan ƙasar ta Saudiya wajen ba da hukuncin kisa akan abin da bai taka kara karya ba, kuma sau tari shari'ar cikin sirri ake gudanar da ita. Waɗanda suka gudanar da zanga-zangar suna ɗauke ne da hoton Sheikh Nimr al-Nimr, wanda sananne ne wajen sukar lamirin gidan sarautar ƙasar Saudiyyar. Makuntar ƙasar ta Saudiya sun tsare wannan bawan Allah ne a bisa laifin kalamun tunzara al'umma. Shi dai Sheikh Nimr ya sha caccakar masarautar ƙasar ta Saudiya da cewa kamata ya yi a riƙa gudanar da zaben adalci wajen samar da shugabanni, abinda ya sa aka kame shi a shekarar 2012. Kisan nasa dai ya harzuka mabiya mashabar ta shi'a a ƙasashen Iran da Iraki. Kusan kowanne ɗan ƙasar ta Iran da Iraki ya yi Allah wadare da saka sunan Sheikh Nimr cikin jerin 'yan ta'adda, dalilin da ya sa aka kashe shi a ƙasar tasu ta Saudiyar.
Ƙasar Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci tsakaninta da ƙasar Iran. Ƙasa da kwana ɗaya da Iraniyawa suka yi zanga-zangar nuna ƙyamar hukuncin kisan da aka aiwatar kan sanannen malamin nan mabiyi mazhaban Shi'a, Sheikh Nimr. Masu zanga-zangar dai sun yi shi ne a harabar ofishin jakadancin ƙasar ta Saudiya da ke ƙasar Iran. Ministan harkokin wajen ƙasar Saudi Arabia, Adel Al-Jubair, shi ne bayyana yanke wannan hulɗar jakadancin da yammacin jiya Lahadi. Ya ce ɗaukacin jami'an ƙasar Iran da ke cikin ƙasarsu tattara 'yan kayansu su san inda dare ya musu cikin sa'o'i 48. Ministan ya shaidawa manema labarai cewa ƙasar Saudiya ba za ta bar ƙasar ta Iran tana mata shishigi ba a harkokinta na tsaro. Dama can dangantaka tsakanin ƙasashen biyu yana da girgire ne, sai kuma ga aukuwar wannan lamari abin da ya ƙara su kurkuta lamarin. Domin jin kaɗan da ƙasar ta Saudiya.
To, labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, wasu mahara da ake kyautata zaton 'yan Boko Haram ne sun kai hari garin Mogozom da ke arewacin ƙasar Kamaru. Ga wakilinmu Garba Awwal da rahoton.
Waɗansu wanda ake kyauta da zaton maharan Boko Haram ne sun kai farmake a wani ƙauye mai suna Mogozo a jihar Arewa mai nisa can kan iyakar ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Kamaru, inda maharan suka afka wa gidan limamin garin kuma suka buɗe wuta da bindigoginsu. Nan take suka aika da mutane guda biyu har Kiyoma, wato ɗan limamin garin da abokinsa. Na samu tattaunawa da ɗan uwan marigayin Muhammadu Liman, ga irin labarin da ya labarta mini.
Wato muna zaune a falo da 'yan uwa, muka shi muka ga suka shigo mana kawai, ga 'yan uwa na guda biyu sun mutu suna kwance ina gansu a kwancen nan. To, kafin 'yan goma su zo sun gudu suka fita suka tafi, wallahi a rikice muke. Ba sojoji, sojin sun gudu sun bar mu cikin gari hakan nan, muna nan shemu ɗai.
To, yanzu wani kira kake so ka yi wa 'yan uwanka, ko ku ne za ku tsaya ku kare garin?
Wato, kiran da nake wa 'yan uwa na, mu haɗa kai, wato mu zama nan dare muna fita muna wato garin mu ɗin, kada mu yadda mutane su dinga muga baƙi, mu taimaka ma gwamnati mu kira wasu. Shi nake kiran wannan abokanai na, wato ko kuma 'yan uwa na, mu zauna a cikin wannan ƙauye namu mu duba mu gani kada mu yadda kowa ya dinga shigo mana.
Na garzaya domin na samu tattaunawa da jami'an tsaro kan su yi mini bayani ko menene ya faru har waɗannan mahara suka kammala aika-aikansu suka arce ba samu jami'in tsaro da ya kawo musu gudunmuwa ba ga abin da kanal ɗin Dakarun magaji Zakari ya faɗa mini.
Gaskiya abin mamaki ne yanda muka ɗauki matakai akan irin waɗannan abubuwan. Ba da jimawa idan ka sani muna shiga gidaje muna caji muna duduba yanda abin yake. Amma gaskiya kai yanzu abin ya ba mamaki da gaske, amma za mu magance wannan matsaloli nan da lokaci kaɗan insha Allah. Wato waɗannan mutane ƴan ta'addan Boko Haram nan suna da wani tunani ne da gaskiya bayansu, amma kuwa insha Allah za mu magance wannan matsalolin.
To wani shawara ya kamata ka bawa wasu ainihin wato mazauna wannan gari na Mutugu domin gashi ba ku zo garin cikin gaggawa ba?
Zan ja musu kunne ne kuma zan ba su kadi, saboda wannan yaƙi ba namu ba ne muka dai, na wato yaƙi ne na dukkan al'umma. Ya kamata ainihin su taimake mu da wato bayar da labaru da abin da yake faruwa a wani ko kuma malamci a gidaje. Ina jawo hankalin kan sarakan gargajiya da wato manyan gari su wato su dinga la'akari, suna bamu duk abin da yake faruwa, masu shiga da masu fita wannan garin.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Dan adam
ba ko mai lalaiwa kuma akai da Awal. To yayin da wannan ke faruwa, gwamnatin jihar Borno, inda anan ma ƴan Boko Haram din ke firgita masu komawa gidajensu, ta ce za ta kare mutanenta kuma a daina tsoransu. Haruna Dauda, gare ka.
Inan ka samu ne, ba tsoro, ba gudu, ba jada baya. Insha Allah duk matakan da ya cancanta a dauka za mu dauka, mu kiyaye rayuwarsu da dukiyoyinsu.
Gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Jima kenan a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Ali Adawari, ɗaya daga cikin ƙauyukan da ayan kungiyar Boko Haram suka kaiwa hari a makon jiya. Waɗannan mahara dai sun kai wannan hari ne a wannan ƙauye ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata, wanda hakan ya sa mutanen wannan ƙauye ficewa daga garin nasu. Sai dai gwamnan jihar Borno Honorable Kasha Jima ya roƙi mazauna waɗannan ƙauyuka da su yi hakuri su zauna, ya kuma ya musu alƙawarin samar da jami'an tsaro a yankin nasu.
Su wa'annan Boko Haram su ba aljanu ba ne, su ma mutane ne. Nan kasanmu ne, ba inda za mu gudu, kuma babban abun shi ne mun fi su gaskiya. Kuma Allah yana tare da mai hakuri, Allah yana tare da mai gaskiya.
Wannan mutanen garin nan sun fara ficewa sun bar garinsu, kamar wani kira za ka yi musu garin cewa sun dawo sun ci gaba da zama inda suke?
Yanzu mun tattauna da su, insha Allah za mu biya duk bukatunsu, musamman mata fannin tsaro. Kuma gashi nan mun zo da garrison commander, insha Allah ku za su kawo sojoji. Deputy commissioner of police za su kawo police. Mun zo da commanders din civilian JTF za su kawo civilian JTF.
Ka yi zaman fiye da awa ɗaya kana jina a kawo wannan doctor don faso ma wannan aiki. Kuma ne ba ku ƙwarin gwiwa zama a wannan gari haka?
Jama'anmu ne, an zabe mu don mu kare rayuwarsu da mutuncinsu da dukiyarsu. To dole ne ba sai lokacin siyasa ba za a zo wajensu.
Alhaji Bako Bukar dai shi ne shugaban civilian JTF na wannan matasan sa kai da ke wannan ƙauye na Ali Adawari.
Yayinsu dai sun je sun samu dai gidajen na ƴan wansu dai sun zauna. Wayansu dai ba su da wurin zama ma, wayansu akan hanya ne suke kwana. Kuna zuwa na akwai wayansu kayakin da an tattara a baki hanya ma kuna gani yayi. Dukka azzube yake za ka ma su, wayansu ma ba su inda za su.
Yanzu kamar an tona wannan rami an kewaye kuɗi, shi za ku iya dawa garuruwan kuɗin?
Insha Allah gobe gobe ma mutane za su cika garin nan.
Alhaji Abba Ajikalli dai shi ne coordinator civilian JTF na jihar Borno.
In Allah ya da wannan abin dai insha Allah ba zai sake faruwa ba. Da a ce akwai jami'an tsaro da ba za mu bari nan su tafi ba.
Sai dai bulaman wannan ƙauye wato bulaman Malam Adawari ya ce yanzu haka idan suka samu jami'an tsaro za su koma su ci gaba da zaman ƙauyensu.
In yanzu mun samu jami'an tsaro yanzu za mu koma mu zauna a garin mu.
Kamar kun kai kuma mutane nawa a wannan gari?
A wannan gari zai kai mutane 250.
Malam bulaman Adawari kenan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida ɗan mutan biyu daga batun tsaro kuma sai na albashi, inda malaman makarantun firamare a jihar Adamawa ke korafin rashin biyan su albashi. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton.
Yayin da wasu ma'aikata ke darawa a jihar Adamawa, da fa'alamin ba haka lamarin yake ba ga malaman makarantun firamare a jihar, wanda ma suka shafe kusan watanni 2-3 ba tare da samun albashi ba. Wannan matsalar dai yanzu haka mata jefa malaman cikin wani mawuyacin hali.
Tun watan 10 da muka samu sarari ba mu sake samu ba. Masu bamu bashi sun ki yanzu bamu bashi, kowa ce idan malamin primary ne ba zai bashi ba saboda bayan da zai yi bashi. To yanzu mu dai muna roƙon gwamnati da don Allah ta yi kokari ta biya mu akan lokaci, kamar yanda ƴan post primary suke samu salary
albashi. Kamu ai yanzu haka ba mu samu albashin November da na December ba. balle kuma kudin hutun da aka ce an biya state na shekara 3,000 ba abinda muka gani ko nera. Wallahi ni ina ganin inda shugabannin NUT za su yadda ma a tafi yajin aiki kawai.
Shi ma wani shugaban makarantar primary da ya nemi a saka sunan sa yako baina min halin da suke ciki a yanzu.
Akasari malamai suna cikin saka mai wuya don gashi yanzu sun bude makaranta ko an so da su koma fil aiki ma babu. Kudi mota akasari gashi ma ba da yake. Ko an so malamai suna cito ya za su koma fil aiki in ba an biya ba wani zai shi bizi koma mu ci a koyi su kure koma.
Kawa yanzu dai kungiyar kwadugo a jihar Adamawa bata ce ufan ba game da wannan matsalar rashin biyan malaman albashin su. Domin duk kokarin ji daga bakin shugaban kungiyar wanda ma shine shugaban kungiyar malamai NUT a jihar Comrade Dauda Maina abun fako ya ci tura domin ko na ta buga wayarsa ba dauka ba haka nan ma babu amsar sakon katar kwanan da na aike masa. To sai dai kuma gwamnatin jihar Adamawa ta ce ba tana sane da halin da malaman ke ciki inda ko ta danganta tsaikon da aka samu da batun tantance ma'aikatan da ake yi kamar yadda kwamishinan yara labaran jihar Comrade Amos Ajo ke cewa.
Wallahi ina jajantawa malamai da ma'aikatan local government rashin biyan su ba alheri ba amma ka saurare ni dole za a yi gyara. Muna da primary school guda daya a yanzu haka a report suna da ajujuwa guda biyar suna da yara dalibai ba su kai 100 ba amma suna da malamai wai 185 haka yake biya eh haka yake abu kaman haka shi muke kokarin mu gyara amma alal hakika mun san akwai wahala.
Jihar Adamawa jiha ce dake da makarantun primary da dama wanda kuma akasarin malaman kan karantar ne a yankunan karkara dukko da matsalolin da suke fuskanta a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Idan ka aifu danka ka tashi gon karatu.
To a gaida Ibrahima, yanzu kun bari mu koma gefe guda. Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2016. Wasu daga cikin muhimman batutuwan da wannan fili na ciki da gaskiya ta bawa shekarar da ta shige ta 2015 sun hada da kashe wani bawan Allah mai suna Jamilu da ƴan civil defense suka yi a garin Sokoto. A cikin shekarar ta 2015 kuma wani lauya ya tuntube mu kan wata mace da ƴan sanda suka ci mata zarafi a garin Dankan Jibir da ke jihar Katsina. Kuma hirar da muka yi da ita da wannan lauya mai suna barista Shafi'u Umar Karfi bata fada ko ina ba sai a kunna mataimakin inspector general na ƴan sanda wanda jihar ta Katsina take karkashin sa, wato AIG Tambar Yabo.
To na farko dai ba wani wanda ya kawo min ƙara. Ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da Voice of America suke yi na karfe 6 na ciki da gaskiya. Rannan ina sauraron Voice of America wannan shiri na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da ƴan sanda Dankan Jiba suka yi ma wata mata a Dankan Jiba. Ina jin wannan abin sai na farko ana gama shi na abin na fara yi shine na kira commissioner of police na Katsina na ce ka saurare Voice of America Hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya. Yace mini wallahi ga ban saurara ba. Nace to sun jawo magana an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector Umar Iro da wani kofura mai suna Nura Suleiman sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita charge office sun ce ta cikin shege. Tace ita ba ta cikin shege ba kuma bata zubar da ciki ba. Sai suka sa ta sheda mini cewa sun sa ta cikin wani daki suka ce ta tube kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tube kayanta. Shi inspector Umar Iro ya sa mata hannu wai yana bincikawa wai in ta haihu wai zai koga ko jini ko wani abu sannan kuma yana matsaya gani wai ko madara za ta yi ta tunda ta sabo haihuwa. To duk dai wannan ya gama bai samu komai ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyya ya yi amfani da ita ko wani abu amma dai ba ta ce ba ta yarda ba. Daga baya ta sa kayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin. Shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron Kabiru wanda ya neme ta bai samu ba ya haɗa kai da ƴan sanda aka yi mata. To ni bayan na ji haka shine na kira su, bayan na kira su ta gaya min haka su feto yana wurin shi kansa. Shi ma na tambaye shi me yasa kai haka kai baka san aikin dan
san kira sunan Kano kenan
sunan Kano a office na na kira su an kawo su ran na rada kuka shirin nan zuwa malace sun kawo na sai na ce masa to me yasa kai haka kai yanzu kai aikin dan san da har ka shekara 30 a ce baka san kaidar ciyama ce ma sai mace ke binciken ta ko da babu yar sanda na wurin ku sai ka debe wata mace haka doka ta ce mace ya uwarta ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk wadannan bincicuka binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a shakikinta wanda ya kawo muku kara ille makiya ne suka kawo muku kara kuma kuka dauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci to Allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal Nura Suleiman shi ma na tambaye shi saboda ya shi mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira 35,000 kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa ba su anshi waɗannan kuɗi ga hannunsa ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira sa shi 5,000 kawai da yake da su sai da ya aika wa kaninsa ya kawo masa wata 30,000 dan wannan abin na har yake can don me Allah ba zai tona musu asiri ba
haka kuma kamar yadda muka fadi yan damfadan nan da suke cewa su aljanu ne sun sake kunno kai ko da yake yanzu kan mage ya fara wayewa wani malami a Kano ya rama dubban mutanen da waɗannan yan damfarar suka cuta da irin wannan yaudara ta su
assalamu alaikum
wa alaikum assalam barka dai baba
barka dai
amin lafiya
lafiya da
sallama da
ya ibada
alhamdulillah mun gode ubangiji
ya ubangiji
mun gode Allah
Allah
da ma maganar da aka yi na ci wata magana da aka yi na rawar ruwa aka yi magana da sahiya za a kira zan kira ajiyar da za a yi
ka aje za ka iya
insha Allah zan iya in Allah yarda insha Allah zan iya
ka yi alƙawari
in Allah yarda insha Allah
ka san auren gaishe mu duk abinda muka ce duk abinda babu Allah babu manzo Allah kada Allah ne namu shi
gaskiya
duk abinda babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah karka na kai mu da shi
amin amin
lalle ka dan ka aure ɗan mu lalle ka za ka samu gata na duniya
to ubangiji Allah ya samu dace
domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil adama yarinya ce aure ku kan gobe gari ku sauke ta mata daidai da mijinta
gaskiya ne
lalle kan kuma za mu tauce ta maka
to ubangiji Allah ya samu dace
daga manzon Allah sallallahu
alaihi wasallam
da haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki
to
da abinda ka sani sauki wanda duk ya sauka mun Allah ya ce shi zai sauka mashi
gaskiya ne
wanda duk ya kwanta ta mun wani tsananin ta mun ubangiji ya ce shine mai tsananin ta masa da kansa
gaskiya ne
ba kani ko ba haka ba
hasalan ne gaskiya ne
to Allah ka ba mu ikon cewa ta ba
amin 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 amin
saboda haka abinda zaka bada sadaki dubu tayya goma dubu
to ubangiji Allah ya sa alheri
abinda zaka bada ke
Allah ya sa alheri
saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu
insha Allah
kana da ikon bada ta
insha Allah
saboda haka zaka sai wannan abun magana sai mu kwantar da shi sai mu ba yara su je su so mana abinda muke so so mana daidai da shi na sadaki
to
an Allah ya yarda daga nan zuwa karfe 6 za mu ga maka an kammala daura aure ga yanda za a yi ga yanda za a yi da yanda za a yi da yanda za ka ringa haduwa da matarka ido da ido
to
da zobi da za mu sa ta baka akwai ta zobi da wasu abubuwa da wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci ya yi
to to ubangiji Allah ya samu dace
za ka ringa ganin abin ta gaba gaba ta gaba da gaba albarkan manzon Allah ba tare da shirka ba cikin darajar manzon Allah
to ubangiji Allah ya samu dace
saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma 10
to
sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da
to
eh
to ta ina za a tura shi
ta wannan layi ma'ana wannan katikati ne MTN
to
za mu baya na su je su fasar da shi
to shi da wasu kuma cikin aljanu akwai MTN din
eh
shi kuma kuna da MTN
eh
eh dan ubanka sai ji da kika
ina
yanka kargin aljanu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai
ina jinka
ka mance daukar da kuka yi da wannan a Sokoto
ina jinka
tirar da kuka yi da wannan a Sokoto kai in dan ubanka in aljanu ne har kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da baka san kasan masallaci kasan masallacin ubanka dan iska ina jin ka in har kai kai aljinin kirki ne akwai abin da ka iya mun kai mun wai har zaka wani wata ma 30 wai duba tayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar ce da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu dan iska sai ki dan iska
to ba za mu iya jera dukkan abubuwan da wannan fili a shekarar da ta shige ba saboda yawan su to amma a wannan sabon shekara ta 2016 za mu faro ne da wani batun da ke neman dagula haɗin kan rundunar 'yan sandan Najeriya. Kowa a Najeriya ya san cewar babu cibiyoyi guda biyu da suke da matuƙar muhimmanci wajen hana ƙasar ɓarkewa kamar rundunonin soja da na 'yan sanda. To a yau an wayi gari wani sabon salo ya ɓulla cikin rundunar 'yan sandan ta Najeriya, inda manya da ƙananan jami'ai suke nuni da cewar a yanzu a duk ofishin Inspector General na 'yan sandan Najeriya da sakatariyarsa mabiya addini ɗaya kawai suke ciki. Akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda da suka ce Sufeto General Solomon Arase ya ƙi cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layi domin cike waɗannan gurabun 'yan yankin arewacin Najeriya ne. A can wani gefen akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu kuma duk sun fito ne daga wani yanki guda. Haka kuma wajen naɗe-naɗe ga misali daga cikin kwamandojin mobile guda 43 da shi Sufeto General Arase ya naɗa, guda 19 sun fito ne daga jiharsa ta Edo ko Delta wadda suke haɗe a da. Haka kuma daga cikin kwamandoji guda 12 na sashin kare manyan mutane wanda ake kira Special Protection Unit ko SPU a takaice, guda 9 duk 'yan kudu ne, guda 3 ne kawai 'yan yankin arewacin Najeriya. Akwai kuma wasu jami'an 'yan sanda da aka taɓa kura saboda alaƙarsu da ɓata gari kamar 'yan fashi da makami, to amma ana komo da su cikin rundunar saboda 'yan wani ɓangaren ƙasar ne guda. Mun tattauna da wasu manya da ƙananan jami'an 'yan sanda yayin da muke ƙoƙarin mu tattauna da shi kansa Sufeto General Solomon Arase ko kuma kakakinsa domin jin martaninsu game da waɗannan batutuwa. A kasance da mu a mako mai zuwa domin jin kashin farko na wannan abu da suke faruwa a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. Ibrahim Alfahamir ke cewar a huta lafiya.
To a gaida mai ƙahon karo babba a shirinmu na hantsi za a ji cewa
jam'iyyar adawa ta PDP ta ce aibi ta dukkulli gwamnatin APC ke yi wa tsohon mai ba da shawarar tsaro Sambo Dasuki don yiwuwar tsayar da shi takarar shugaban ƙasa a 2019.
To a biyo mu yanzu kan ga labarai amma a takaice.
An samu girgizar ƙasa da ya kai murabba'in maki 6.7 arewa maso gabashin India a kusa da bakin iyakar Bangladesh da Myanmar. Rahotannin farko sun bayyana cewa gidaje sun salwanta amma dai ba wani rahoton hasarar rai ko rauni. Wasu 'yan ta'adda da ba san ko su wane ne ba sun yi kokarin afkawa cikin ginin karamin ofishin jakadancin India da ke arewacin birnin Afghan na jihar Mazar-i-Sharif jiya Lahadi. Mai magana da yawun gwamnan jihar ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an ji karan harbe-harbe da tashin gurneti a rabin ginin. Wani kwamiti mai zaman kansa ya bayyana cewa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin ƙasar Haiti wanda aka yi a cikin watan Oktoban bara ba komai cikinsa in banda maguɗi. Kwamitin wanda ya fidda rahotonsa jiya ya jaddada kukan da shugaban jam'iyyar adawa Jude Celestine ya yi. Wasu daga cikin hanyoyin da aka tafka maguɗin ko sun haɗa ne da soke ƙuri'a masu jefa ƙuri'a a rinjizon ƙidaya sai kuma ƙumbiya-ƙumbiya wajen tantance 'yan takara. Kashe wasu mutane da aka yi a ƙasar Saudi Arabia cikin 'yan kwanakin nan ya haifar da suka daga sassan duniya daban-daban. Ƙasashen musulmai da dama sun gudanar da zanga-zangar la'antar gidan sarautar ƙasar Saudiya bayan kashe mutane 47 ciki ko har da sanannen malamin nan na 'yan Shi'a.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon taya murna ga Dr. Haruna Sa'idu da matarsa Hajara waɗanda suka samu ƙaruwar ɗa namiji wanda za a raɗa wa suna ranar Asabar 9 ga wata a unguwar Zangon Dakata layin Alhaji Sabu'u da ke birnin Kano. Allah ya albarkace shi ya kuma raya shi cikin tsoronsa. Yanzu a madadin kowa da kowa musamman shi Ladan Ibrahim a yau da ya taya ni da shi CD da ya ba da umarni da injiniyanmu Mr. Daryl Smith, ni ina ku Ibrahim Kalmu Si Garba ke cewa sai da hantsin. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.